والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haduwa a majalisi na tara yau tara ga watan azumi sannan kuma shine majalisin mu na tara a wannan majalisi na tafsiri daga wannan masallaci Masjidul Ahfad dake cikin anguwar Nasarawo cikin garin Gombe a Jamhuriya ta Najeriya jiya mun shiga aya ta 187 a cikin suratul baqara wanda mun karanta wani kaso da yawa a cikin ta da bayane da yake karkashin ta wanda insha Allah tabaaraka wa ta'ala za mu shiga sauran hukunce-hukunce da mun fada a ciki ba ina so a sake karanta aya din domin mu dora insha Allah ta'ala na'am wannan ayar mun fassara ta jiya mun dauko muna bayanin hukunce-hukunce da ke karkashin ta daddaya wanda suka sawwaka mun tattauna game da matsalan fal'ana bashiruhunna muka ce kinaya ne anil jima muka ce shari'a tana sakayawa bayan ta ce tayi maganan arrafatu tayi maganan bashiruhunna wani waje zaka ji aula mastumun nisaa sai a kawo kalma ta kinaya saboda kunya da kuma murua mun tattauna wafta goma kataballahu lakum muka fadi alakanta da bashiruhunna sannan muka tsaya akan summa atimmu siyama ila layl ku cika azumin ku zuwa dare muka ce wannan ku cika azumi zuwa dare ana magana da kowa ne banda mutum biyu muka ce wannan azumin daga lokacin da aka kai suhur ko daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana kowa sai yayi banda matafi da marar lafiya matafi mun san wane ne marar lafiya kuma mai ciki tana ciki mai shayarwa tana ciki mai al'ada tana ciki mai jinin biki tana ciki tsoho yana ciki duka waɗannan marasa lafiya ne duka hukuncin su daya su ne kadai aka yadda su ci abinci da rana wasu daga cikin su su biya da azumi wasu daga cikin su kuma su shayar ya bisa sabani da muka ambata a baya to sai muka ce banda su kuma duk wanda zai ci abinci a cikin azumin watan Ramadana da rana ba zai fita daga cikin mutum biyu ba ko ya zama ne in ka cire wayancan kenan ko ya zama ne ya ci da gangan ko ya zama ne ya ci da mantuwa ko da gangan yayi ko da mantuwa to faman aftara fi Ramadana amidan bari mu fara da wanda ya ci da gangan wanda ya karya azuminsa da gangan a cikin watan Ramadana to shi ma ta hanyoyi kamar haka ne ko ya zama na ci yayi ko ya zama sha yayi ko ya zama na iyalinsa ya kusanta ga wanda ya kusanci iyalinsa da rana da gangan. Wannan malamai sun yi ittifaki, ittifakan kurike, inda ya kusantan iyali ne da gangan. Malamai sun yi ittifaki yana da ramu ko kaza'in rana ɗaya da kuma kaffarar rana 60. Zai kaza kuma zai kaffara azumi 60 ko yanta baiwa ko kuma ciyar da miskine 60 ko ciyar da miskine 60. Kuma yadda ya zo a wajen Malik a Muwatta da Muslim a cikin sahihinsa daga hanyar Abu Huraira yake cewa anna rajulan aftara fi ramadana, wani mutum ya karya azuminsa ta ramadana ta hanyar kusantan iyalinsa. Wannan hadisin da ya zo ta Muslim, wasu suna ce hadisai ne guda biyu. Aftara kawai aka yi shiru, aka ce da ci da sha kenan. Wani kuma aka ce jama'a ahlahu, ya kusanci iyalinsa. Magana mafi inganci duka hadisi ɗaya ne. Amma Imamul Qurtubi saboda riko da malikiyansa Allah ya masa rahama, da ya tayi sai ce an raba biyu, sai ya tafi akan kan abin nan ɗinsa, mazhabarsa. Ya ce an raba biyu, za mu zo mu tattauna masala ɗin. Hadisai guda ɗaya ne. Yake cewa ya kusanci iyalinsa, ya halaka, ya yi kaza. Ya yi za a yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zai kafara yanta baiwa. Ya ce shi kaza ne. Azumin wata biyu. Ya ce azumi ɗaya ma ya kasa yi. Ɗaya ma sai da ya kusanci matarsa balle wata biyu. Ciyar da miskine 60 har zuwa ƙarshen hadisi ne. A wata riwaya cewa ya yi halaktu ya Rasulullah, ya manzon Allah na halaka, kaga mumini kenan. Mumini kenan, ya shiga tashin hankali. Annabi ya ce wama ahlakaka, me halakar da kai? Qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadana, na kusanci iyalina da gangan a ramadana. Alhadis, a cikin hadisin annabi ya kawo kaffara a jere, Imam Muslim ya ruwaito shi. To kaga wannan ya nuna ittifakan wanda ya karya azuminsa da ganganta kusantan iyalinsa shine zai yi qada'i da kaffara, ya biya ɗayan sannan kuma ya yi kaffaran jerin guda uku din nan yadda suke a jere. Na farko yanta baiwa, kaga ba mu da baiwa. Na biyu azumin wata biyu, in ba za ka iya azumin wata biyu ba ka ciyar da miskine 60. Wannan su ne guda uku. To sai aka zo aka yi sabani, in kuma cin abinci ya yi da ganganfa a cikin azumin Ramadana, da gangan ya ci, shin shi ma yanta baiwa ne ko kuma azumi 60 a yanta baiwa, ko azumin 60 a jere ko ciyar da miskine 60, shi ma in ya ci da gangan haka ne? To sai aka yi sabani, maganganu zan tuka guda biyu. Mazhabar mu ta malikiya suka ce eh, shi ma hukuncinsa ɗaya ne ga duk wanda ya ci da gangan ya karya azumi, ko kuma da gangan ya ƙi yin azumin ma, kamar yadda muke samun wasu matasa Allah ya shirye su da gangan su ƙi yin azumi. Fatawar malikiya ta ce to ita ma ana binka yanta baiwa, idan ba za ka samu baciyar da miskine 60, idan ba za ka iya ba ka yi me? Azumi 60 ko azumi 60 ko ciyar da miskine 60. To matashin da abincin buɗe baki ma da kare ke neman, ka ce sai ya yi ɗayan waɗannan guda uku ɗin? Wannan shi ne malikiya suka faɗa. Ash-Shafi'iyya da wasunsu suka ce a'a, kaffara ta keɓanta ga wanda ya kusanci iyalinsa ne kaɗai. Amma wanda ya ci da gangan, babu wani dalili da ya nuna sai ya yi kaffara sai dai zai biya guda ɗaya. Amma dan an ce babu kaffara ba shi ke nuna ba shi da muhimmanci ba ne. Girman abin da ya yi ne ya fi ƙarfin kaffara. Girman zunubin wanda ya sha azumi da gangan ya fi ƙarfin azumi 60 a ce ita ce za ta biya shi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya sha azumi ɗaya da gangan, azumin shekara ma ba zai biya masa shi. Shekara guda da za ka yi shekara kana yi, alfarman nan ba za ka iya ba. Sai malamai suka ce to me akansa? Suka ce wallahi ya shiga ukunsa. Wallahi duk wanda ya share gangan wallahi ya shiga ukunsa, ya lalace. Ai ba ma shiga uku bane, ya shiga dubu ne. La tad'u suburan wahidan wa tad'u suburan kathira. Wallahi ya shiga dubunsa ne da gangan ka sha azumi. Suka ce kafaransa shine tun daga ranar da ya sha azumin nan har ranar da zai shiga kabari. In ranar da zai shiga kabari zai iya tinowa, to ya nemi istighfari a wajen Ubangiji. saboda girman zunubin yayi ta gafa neman gafaran Allah yana kuka yana kankan da kai a wajen Ubangiji akan girman zunubin nan da yayi wannan kuma ita ce magana mafi inganci ga wanda ya ci da gangan babu wani dalili mai karfi da ya wajabta masa kafara an dai wajabta masa je ta neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen shine fatawansu Sheikh Ibn Baz da manya-manyan malamai shine abin da suka tafi a kansa sabanin fatawa na Malikiya sai dai Imam Shafi'i tace kuma in aka gano shi da gangan ya ci abinci a watan Ramadan to a alkali ya masa dukan tsiya bayan zai yi ta neman gafara ya biya guda daya kuma ya san cewa babu azumin da zai iya yi ya biya wannan kwaya ɗayan saboda girman azumin watan Ramadan to kuma za a yi masa hukunci na duka na ladaftarwa a ladaftar da shi a idan mutane ta yadda kowa zai gani ya dauki ya karya alfarman wannan wata mai alfarma shi sa wasu sarakuna can baya shugabanni da bulala ake tafiya in an ga mutum yana ashar a watan Ramadan a dau mataki a kansa balle a ganka kana cin abinci duka za a bi shi ana yi a gaban jama'a saboda ya karya alfarman watan Ramadan masala ta gaba idan mutum ya sadu da iyalinsa shi kadai ne zai yi kafara ko hadda ita a wannan hadisin shi kadai aka ce zaka yanta kana da yanta baiwa zaka ce da miskini 60 zaka yi azumi 60 shi kadai aka tambaya babu wani hadisi da yace an kira mata shi sa malamai sai suka yi sabani Imam Malik da Abu Yusuf na mazhaban Hanafiya suka ce yadda ta bari aka yi da ita ita ma sai ta je ta yi wannan kafara saboda gobe in an zo ta sake ta gani ai Allah ne ya hana me yasa za ta bari mijinta ya kusance ta suka ce lallai haka ne wasu malamai suka raba kashi biyu suka ce idan da ya zo ita ma ta yadda to dukansu za su yi kafara in kuma gago ne irin wanda ake tsoronsa a gidan nan watakil har ya mata barazanan ko in kusance ki ko in sake ki ya tilasta ta to ya za ka yi ka gane za a zo gaba alkali na cewa wallahi shi yasa ni dole ai sirrin cikin gida ne sai aka ce in tilasta ta yi ita ba za ta yi ba shi zai yi Imam Shafi ya ce da tilastawa da wanda su ta yi da gangan dukkansu sai ta yi kafara babu wani abu guda daya Abu Hanifa shi ne ya wannan kashe-kashen Imam Malik a wani kauli nasa yake cewa tunda hadisin bai kawo maganar mace ba to kawai abinda za a yi shi mijin idan ya gama kafaran sa azumi 60 sai ya faro sabibu kuma guda 60 na matar ya mata tunda ba shine sababi ba ai shi yazo ya jawo da bai zo ba za ta bashi kansa ne saboda ka azumi 120 wannan fatawan ta burge ni sosai da muna da akwai shari'ar musulunci in maciyar wanne zai tafi da sai ciyar da miskine 120 kuma akwai wasu wanda su jarabawa ne Allah ya musu wala ana samun daidai ku da Allah yake musu jarabawa ne su ba sa iya hakuri akwai mutumin da aka kawo karansa wajen wasu dau daga cikin malamanmu azumin farko ba a yi kwana 15 ba amma ya karya wa kansa da matansa sau 6 matan suka kawo fatawa wajen malami malamin ya ce a yi masa daukar na yi maganarsa kuma a gane wani malami ne ma ya ce a yi maza maza a kai shi gidan yari a kai shi gidan yari sai an gama azumi ya ce kuma wata shekara daga an ga wata a kai shi a je a daure shi haka shi ya ce ba zai iya hakuri so da ka ana cewa an ga wata alkali ya sani shugaban yankin ya sani ana cewa an ga wata to a kai shi gidan yari sai an gama azumi sannan a sako shi sai aka sake sabani na gaba idan kuma ya sadu da ita da mantuwa fa amma kafin mu shiga wannan masalan sai malamai suka sake sabani ga wanda ya sha azumi da mantuwa kun ga na kuskure dai mun faɗa na gangan ci gashi nan wanda ya sha da mantuwa fa da kuskure sai ya sha azumi. Malamai suka sake sabani madhabar mata malikiya, in ka sha azumi da mantuwa kana cikin azumin ramadana, ka shigo ɗakin ka sai kaga biredi ka manta, ka dauka ka cinye biredin sai da ka gama cinyewa sai ka tuna ko ruwa baka sha ba, dole ka kame baki ka dawo kanka aiki, ka ci biredi baka sha ruwa ba kuma ka tuna kana azumi. To malamai suka ce dole ka kame baki ka karasa azumin, amma zai biya ko ba zai biya ba? Malikiya suka ce zai biya. Magana mafi inganci wanda galibi shi aka tafi akai shine ba zai biya ba, Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai, wannan shine nassin hadisi. Da haka Imam al-Qurtubi da yazo karkashin matsalan nan da ya bubbuga ya kawo maganganun malamai sai ya ce amma magana mafi inganci, muajjiya maganar malikiya matukar ga magana ta annabi ingantacciya, Allah ya kara masa daraja. Daka babu biya, haka a mai nafila duka babu wani biya, indai da kuskure ne, indai da kuskure ne. Dalilai dewa, wannan hadisin Abu Huraira na fada. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku ya ɗauko ruwa yana lokacin suhur zai sha, sai da yayi haka zai sha sai ya ji ladan ya kira sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shanye ruwansa. In har ya zo kan boda aka bashi dama, ai min babu aula wanda ya kan kuskure. To da ka duk wanda ya sha da kuskure babu ramawa. To tunda ya tabbata a hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ci da kuskure ko ya sha, innama at'amahu Allahu wa saqahu, ubangiji ne ya bashi bonus ya ciyar da shi ya shayar da shi. Wani ya dauka ya fara ci sai wani ya shigo ya ce kai yau fa azumi ne, sai ya ce ka cuce ni, me yasa ka shigo, me yasa ba za ka bari sai na gama ba? Saboda ya san Allah ne ya ciyar da shi, Allah ne ya shayar da shi. To shikenan za mu yi kiyasin saduwa ga iyali da kuskure shi ma da mantuwa, mu ce shi ma innama at'amahu Allahu wa saqahu, za a yi wannan kiyasi? Amma abin tambaya shin mutum zai iya kusantan iyalinsa da kuskure din da mantuwa duka zuman da bai sani ba? Haka za ta iya faruwa? Yawwa, ikenan masu aure sun yi magana, it's very possible, zai iya yiwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da mata yana bacci da iyalansa, yana kwana da su a bargo daya da iyalansa sallallahu alaihi wasallam, bacci mai nauyi zai iya dauke ku gaba daya, watakil an yi aiki da rana an gaji, da daddare an sha dawainiya, da aka yi asuba aka yi suhur sai kuka ce bari mu sha champagne night, aka sha champagne night bacci yayi bacci tsanani yayi tsanani, sha'awa ta tashi a cikin bacci, daga kai har ita duk kun manta ma azumi ake yi, aka kusanci juna, zai iya faruwa, sosai zai iya faruwa. To wanda haka ya faru da shi, watakil sai ya farka daki an yi duhu ko an yi ruwan sama da ranar Ramadan ne, shi ya dauka da ranar Ramadan ne, sai da suka tashi suka ji ana kiran sallar la'asar, sai suka ce kai, suka duba agogo suka karfe 4 suka ce ba fa dare bane ba shi, gashi kuma sun yi abin da suka yi. Shin yaya wannan mas'ala din kuma ya za ta kasance ga wanda ya kusanci da iyalinsa a cikin kuskure? Wannan mas'alan ita ma dai an yi sabani. Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Ishaq suka ce laisa alaihi fil wajhaini shay'un, babu komi a gare shi, la qada'a wala kaffara, ba biyan rana ɗayan babu kaffara, ai bantuwa ne. Imam Malik da Imam Layth da Auza'i to suka ce alaihi alqada wal kaffara, wanda yayi da mantuwa ma kaman wanda yayi da gangan ne sai yayi qada'i da kaffara. Wa qala qawmun min ahli adh-dhahir, wasu mutane cikin zahiriya suka ce na'am laysa alaihi bi wajhihi shay'un, afwan na faɗi na abin nan Hanafiya ba, suka ce babu komai a gare shi. Amma Malik da Auza'i suka ce alaihi alqada, afwan, zai biya rana ɗayan, afwan, Malikiya suka ce zai biya rana ɗaya amma wala kaffara, babu kaffara a gare shi. Yau wanda suka ce qada'i da kaffara su ne zahiriya, zahiriya babu ruwansu da mantuwa ne da ganganci ne da meye ne, su ne suka ce akwai qada akwai kaffara. Bari mu faɗi fiqhi, bari mu faɗi ta a gurguje. Shafi'iyya da sauransu suka ce babu komi a gare shi, kamar wanda ya ci da kuskure ne. Malikiya suka ce zai biya rana daya, kuma gaskiya wannan ita ce magana mafi inganci. Ya biya rana daya, wani zai ce to me yasa wanda ya ci da gangan, saboda an nasanta shi. Wallahu ta'ala a'lam. Zahiriya kuma suka ce akwai qara'i akwai kafara, ma wannan dalilin su ba inda zai je gaskiya. Na gama da maganan ci da kuskure. Idan azumin tadawwu'i ne fa. Idan azumin tadawwu'i ne fa. Wannan Malikiya suna nan kan bakansu. Malikiya suna nan kan bakansu ko azumin tadawwu'i ne sai ka rama. Da shi ne kuma Maliki malaman Malikiya suka kafa dalili a kansa. A wani daga cikin zantuttukansu. Amma shi ma Imam al-Qurtubi da yazo sai ya kore cewa wannan ba shine mashhuri a mazhabar Malikiya ba, duk da cewa muna karantawa ko azumin nafila ka dauka zaka biya shi. Ya hukuncin to bari mu tsallake ta ita ma. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. To kuma dole he mun fadi matsalan da nake so mu tsallake din. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantan matansa. Yana mubasharan matansa. Alhalin yana azumi. Annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam. To wasu sai suka ce to babu laifi kenan ga mai azumi zai iya sumbantan iyalinsa. Musamman ga wanda yake da confidence. Zai iya sumbantan iyalinsa, zai iya mubasharanta duka babu wani matsala. Wasu malamai suka ce yin aikatawan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna babu laifi, amma makaruhi ne domin mu ba Annabi bane. Mu ba Annabi bane. Kamar Abdullahi dan Mas'ud da Urwa ibn Zubair, haka kuma aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai. Abu Umar ibn Abdul Bar yake cewa wala a'lamu ahadan rakasa fiha liman ya'lamu annahu yatawalladu alayhi minha ma yafsudu sawmuhu. Yace babu wani mutum ɗaya da yace ya halatta ayi asumbanci mace ko ayi mubasharanta idan ka san kana da matsala. Kowane malami ya hana. Ga wanda bai da matsala ne aka ce makaruhi ne, amma in dai ka san kana da matsala to kar ka yi. To in kuma ka san kana da matsalan kai sai ka samu matsalan fa, da kai sai mani ya fito maka. Yayi hukuncinka. Malamai suka ce akwai qada'ir ranan amma babu kafara. Zaka rama ranan babu kafara, kamar da Abu Hanifa da sauran abin nan din suka fada, kuma shine zabin Ibn al-Mundhir. Ibn Abdul Bar yake har yanzu yake fada, yake cewa duk wanda yace kuma akwai kafara ga wanda ya rungume matarsa ko ya kiss ɗinta har ya fitar da bani, ba shi da wani dalili. Sannan yake cewa wanda ya sumbaci matarsa kuma ya fitar da madi, lam yakun alayhi shay'un indahu, shi ma babu komi a gare shi. Madhi baya karya azumi a bisa magana mafi inganci har a cikin mazhaba ta Malikiya, a wajen masu tahqiqin mazhabar Malikiya. Masala ta gaba, Allah ya ce wala tubashiruhu wa antum akifuna fil masajidi. Kar ku kusance su alhali kuna, kar ku yi mubasharar mata nan. Al-mubashara a nan wajen ana nufin jima'i ne. Kar ku sadu da matanku alhali kuna itikafi a cikin masallaci. To a nan gurin bari mu fito bana da abun. Kar ku manta uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisa'ikum. Daren azumi an halatta muku kusanci iyalanku. Kar ka shiga itikafi ka ce Allah ya ce uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisa'ikum, sai Allah a cike ce in ka shiga itikafi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Yanzu wanda bai shiga itikafi ba, ba zai kusanci matarsa ba, an ba shi halacci. To amma in ka shiga itikafi, shi yasa malamai suka yi ijma'i wanda ya kusanci matarsa azumin itikafin sa ya kare. Itikafin ka ya wargaje zaka sake sabo. In ka dauna kwana 10 ne, a kwana 8 ko kwana 5 sai ka fita ka je ka kusanci iyalinka a daren. To in ka dawo ko ka je sako ka je zaka shiga banɗaki ko wani abu makamancin haka, itikafin ka ya warware. Amma mutum ya sumbance ta, ya yi mubashara da ita, babu wani laifi, sai dai makaruhi ne. babu laifi sai makaruki ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana miko kansa ta window ya kira Aisha kuma yana itikafi yace zo ki tsefe min kaina ta tsefe masa kansa babu laifi a ciki da kana gida itikafi masallacin da kake itikafi kusa da gida ne zaka shiga gida wata buƙatar ka ta tashi ta dole ya zamana ka shiga sai ka sumbanci iyalinka ko ka ji dadi ko ma ya ne itikafin ka bashi da wani matsala insha Allah ta'ala sai dai ka aikata makaruhi Allah cewa yau wa antum akifuna fil masajidi itikafi a masallaci ake yi sai ce bana fil masajidi Hudhaifah ibn al-Yaman da Sa'id ibn Musayyib suka ce al-masajid guda uku ne kadai ake nufi duk wanda ya itikafi ba masallacin nan guda uku ba itikafin sa bai yi ba suka ce an ce masajid ana nufin masallacin da annabawan Allah suka gina kaga masallacin Makka annabin Allah Ibrahim ya gina masallacin Madina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin Iliya masallacin Qudus wani annabi ne ya gina annabi Allah Yaqub annabin Allah Yaqub kun manta kissansa lokacin da mahaifinsa lokacin da ya tafi ziyara wajen kakaninsa ya zo wannan gurin Baitul Maqdis din yayi bacci yayi mafarki aka ce masa nan gurin ka sa alama akwai babban al'amari a gurin aka gina Baitul Maqdis wannan dai da yake cikin Palestine a yanzu almuhim dai dukkan masallaci uku na annabawa ne suka gina to su wa'annan suka ce babu itikafi sai ga wa'annan masallacin kuma nassin hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la itikafa illa ila salasu masajid babu itikafi sai a wannan masallacin guda uku anan sai malamai suka ce itikaf kamil ake nufi ana nufin babu itikafi cikakke dan wannan ra'ayin irin su Sheikh Albani da sauransu Allah ya masa rahma wasu sun tafi akai itikafi a wannan masallatan ne banda su ba za ka yi itikafi a ko'ina ba amma magana mafi inganci almasajid aka fada kowane masallaci za ka yi itikafi malikiya suka keɓance suka ce in ya kai kwana goma to ya zama da masallacin juma'a ne domin a gurinsu fita za mu zo matsala ɗin fita daga masallaci ka tafi sallan juma'a in ka je ka dawo ya warware itikafinka a wajen malikiya ibn abin nan Imam al-Qurtubi da yazo nan gurin ya kawo maganar malikiya sai yace sam yace baya tare da malikiyar anan gurin kun ga dai ba maliki ne sosai yace ba na tare da ita anan gurin fita na zuwa juma'a in kana itikafinka ba masallacin juma'a ba baya warware shi domin ya kawo dalilin sai yake cewa in farilla da farilla suka ci karo ana duba farillan sai karfi sai ayi aiki da ita a bar wacce bata da karfi yace malamai sun yi ijma'i babu wanda yace itikafi wajibi ne dukkan su kwace itikafi mustahabbi ne ko sunna ne ko wani abu makamancin haka saboda haka ya za a yi fita dan yin farilla a ce ya warware nafila ba fa fita dan nafila ba fita dan yin farilla ai sai dai karawa ma nafilan karfi saboda haka wanda ya yi itikafi ba a masallacin juma'a ba yayi nufin kwana goma ya halatta ya fita ya je juma'a sai dai daga an yi sallama sai ya dawo malamai suka ce to wanne ne akwai shin zai iya fita aka ce zai iya fita an uzurruka akwai uzurrukan da za su iya bari ya fita rashin lafiyar da zai ya fita ya ji an masa allura babu laifi zai iya fita rashin lafiyar da zai shiga banɗaki zai fita rashin lafiyar suka kirgo wasu daga cikin rashin lafiya amma wasu uzurruka kai da zai iya bari ka fita kana cikin itikafi dukkan uzurin da fardu kifaya ne ba za ka fita dan shi ba duk da cewa wasu suna cewa a har jana'iza za ka iya fita sannan ga wani mas'ala da aka yi ittifaki shi ma malamai sun yi ittifaki aikata kabira min kaba'irul dhunub yana bata itikafi saboda haka duk wanda yake cikin itikafi yayi ƙarya itikafin sa ya warware kamar yadda hadisi yake warware alwala to ita ma hadasin itikafi shine ka aikata kaba'irul dhunub wannan kadan daga masalolin da mu taba jiya ba kenan za mu je aya ta gaba na'am Allah ya ce mi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ta'kulu amwalakum kar ku ke cin dukiyarku bainakum a tsakaninku bil batili ta hanyar ƙarya ta hanyar ciwacuwa ku zalunci junanku watullu biha ila al-hukami kuna kamun kafa da dukiyarku dan ku ci dukiyar mutane ta hanyar alƙalai da masu mulki al-idla min at-tadalli ne addalu saka gugarijiya in ka sa gogarijiya ba kai kamun kafa da rijiya ne dan ta kawo maka ruwa ba to watudlu biha ila al-hukam kana miƙa dukiyar ta ku zuwa ga dan su zama wasila lita'kulu fariqan min amwalin nasi mun gane ko lita'kulu fariqan min amwalin nasi dan ku za ta zama sakamako ne da za ku yi ta cin dukiyar mutane bil ithmi ta hanyar ƙarya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane wannan lam din ba ta'lil bace ba ta'lil bace lam ce wacce take nuna faruwan hakan dayan shi ma sai ya faru kamar yanzu fadin Allah madaukakin sarki menene game da maganan annabi Musa li yakuna lahum aduwan na'am yawwa mutanen gidan fir'auna suka dauko annabi Musa li yakuna lahum aduwan wa hazana sun dauko shi ne dan ya zama makiyin su kun gane bayani ba dan ya zama makiyin su bane nan ba lamul ta'lil bane lamul aqiba ce in dai aka dauko maki masoyin Allah yazo gidan makiyan Allah to ko sai ya zama aduwan wa hazana amma ba wai su dan haka bane ba li yakuna hakan bane aqibatu akhdhihi ne ya zama haka mun gane ku to nan ma in har za ku dau kudi ku ba wa mahukunta a lokacin ku zama kuna ba da corruption to ku sai kun zama kuna cin dukiyar mutane ta ƙarya bil batil sai kun zama kuna haka wannan ayar ta daga cikin manya-manya ayoyi da suke nuna mana girman corruption wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam لتاكلوا فريقا من اموال الناس اي تلقوا بها اليهم كميكا مسو بالاثم تهني شهاده الزور ده قري ده رنسوان قريا ده باده تين هانشي اي شريعه با تدهي با وانتم تعلمون كما كنا سنه شي يسا malamai suka ce Allah ya hana mu cin dukiyar junan mu ba tare da haƙi ba ba ta kasuwanci ba ba da gado ba ba da kyauta ba ba da kwadago ba ba da wani abu ba haka kawai haram ina yan crypto wai mutum ya zauna wai ya dau waya wai yana manna wai za a bashi kudi ka wannan akwai sakare nan buwa ne wuce wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu muke mika dukiyar mu zuwa ga alƙalai da shugabanni dan a kwaci haƙin mutane filinka ne wani ne fa yanzu kawai zai ga filin mutum yana ganin fili in ya burge shi wallahi haka ake wasu jihohi wallahi haka ake shi yasa mu a Gombe me sunan wannan abun na abokina din nan gogis mu ta ba da gudunmawa da yawa wajen wannan sakarcin da ake yi ta rage da yawa da fa can baya kafi irin su gogis din da waye gogis ne ko me Allah ya saka wa Dr. Kabiru can baya da idan mutum ya ga filinka ya burge shi inda ya burge shi kawai gobe kawai sai kawo block da masu aiki kawai sai a gini. Bayan wata an ka zo ka gani sai ka ci gaba da neman mai ginin, ƙarshe sai a ce a haɗu a kotu. In an je kotu dai ƙarshe sai a ce nawa ne kuɗin filin, a yi sulhu a ce ka dai mallake shi da duk tsiya, kuma suna da alƙalansu da za su yi musu haka. Aka samu wani uba cegen kansa shi ma, aka je filin ɗansa ba tare da ana so a ƙwace, kawai wani ya gina ya kai shi linta irin mu haɗu a kotu ɗin nan. Ya je samu babansa ya ce gafi abin da aka mu, ya ce la, in su mahaukata ne ba su fi mu hauka ba, kai kuma je ka sayi kwano ka rufa. Shikenan yaro ya je sayi kwano shi kuma ya rufa. Ina mu ga shegantakar ina za ta tafi. Wala ta kullu amwalakum bainakum bil batil. Haka zabe, a yi zabe a san ƙarya ne, ƙarya ne ko ba a yi zaben ba, ko kuma ƙarya ne an san ba shi ya ci ba. A ji a ɗau maƙudan kuɗi ana miƙawa. Wala ta kullu amwalakum bainakum bil batil. Ai shi ne ma asalin zalunci number 1. Ba ƙuri'unka ba. Talakawa sun zabe abin da suke so. Ka je ka biya kuɗi a kawo musu macuci azzalimi, wallahi duk wanda ya haka yi shirin tsayuwa a gaban Allah da wa'annan talakawan, yi shirin wannan abu. Shi yasa Al-Qasim yake cewa wala shakka anna kasaratu taqadi bil batil wa shi'ir rishwa fil umma maqbaratu laha. Yace wallahi yawan alƙalai munana da yawan corruption da cewa ni ina da alƙalan da za su min abin da nake so ko ba da dai ba, duk al'umman da nake da wannan ka ɗauka kawai wannan al'umman an kai ta makabarta. An gama, ta gama, kalas, condemn. CC ma condemn ɗin. CC condemn. Al'umman da zai zama kowane mai kuɗi zai iya sayan abin da yake so ko da ba a so. Mai mulki za a masa abin da yake so ko da ba a so. Wannan al'umman ta zama kwandam. Wannan ba ta ta gama. Makabarta sunanta. Wannan shi ne halin da ake ciki. Shi yasa malam yake cewa bal khatruha ala al-ummati ashaddu min al-yahudi. Wallahi hatsarin al'ummar musulmai da ta shiga halin corruption da irin wannan halin, wallahi ba yahude da shi kullun so yake duniya ta wargaje, to yafi sharri fiye da ba yahude. Sai malam yake wa'azi ga alƙalai, yake cewa atabiru ayyuhal hukam wal qudha, ya ku masu mulki da alƙalai ku kula, wal mutakhasimun, da kuma waɗanda suke kaiwa ƙara ta ƙarya ku kula da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da masu ƙara da suka zo gurin sa mutum biyu. Annabi da ya gama hukunci a mutum biyu sallallahu alaihi wasallam sai ce ku saurara, innama ana basharun mithlukum, ni din nan fa da kuke gani ni ma mutum ne kamar ku. Innama ana basharun mithlukum, ni ma mutum ne kamar ku. Me yasa yace mutum ne kamar ku? Saboda za ku yi kuskure, ni ma zan iya kuskure. Za ku kasa gano wani abu, ni ma zan iya kasa gano wani abu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa antum taqtasimuna ilayya, gashi kun zo kun kawo sabanin ku a gurina, wala alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min al-akhar, ɗayan ku zai zama yana da zakin baki fiye da ɗayan. Duk wanda ya zo yi zakin baki a wajena na fahimci shine mai gaskiya, na dau haƙƙin wani na bashi, fala ya'khudanna minhu shay'an, wallahi kare yadda ya karba. Fa innama aqdi lahu qit'atan minan nar, ni fa na kamar na yanko masa yankin wuta ne na bashi, wallahi kare ya karba. Annabi yana gama wannan hukuncin sai wa'anda yana gama wannan magana sai wa'anda suka zo shari'an su biyu sai kowa ya fice da kuka. Wannan yace ya manzon Allah ni a bashi na yafi, wannan yace a bashi na yafi, kowa yana so ya hakura tunda dai an zo har aka yi musu, kowa yana neman haƙƙi, wannan yace shi ya yafi, wannan yace ya yafi. Haka aka tafi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mujahid yake cewa an ruwaito daga Mujahid da Sa'id ibn Jubair da Ikrimah da Hasan da Qatada da Suddi da Muqatil ibn Hayyan da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dukan suka cewa la tuqasimu wa anta ta'lamu annaka zalimun karka yadda ka tafi kotu ayi hayaniya da kai ayi shari'a da kai in ka san baka da gaskiya in dai ka san baka da gaskiya karka yadda ka je kotu sai suka kawo hadisin da muka karanta din nan innama ya'tinil khasmu lalle masu abin nan ƙara guda biyu za su zo min ɗaya yafi ɗaya zaƙin baki hanna yanki na dauki haƙƙin wani na bashi wallahi duk wanda na bashi haƙƙin wani kamar na bashi yankin wutar jahannama ne to a ƙarƙashin haka sai malamai suka fito da wata ƙa'ida mai girma indai annabi ya faɗi wannan shi ya faɗa kuma ya inganta sai suka ce akwai ƙa'idan da ake ce mata hukmul hakim la yughayyiru shay'a fi nafsi al-amr hukmul hakim la yughayyiru shay'a akwai kuma wata ƙa'idan hukmul hakim fi zahir la yughayyiru hukmul batin hukuncin alƙali da yayi na zahiri shi abinda ya fahimta kenan yayi hukunci to in a kuskure yayi ba haka bane zakin bakin wani ne ko kuma shaidun ƙarya ne suka zo suka yi shi alƙali ya fita a wajen Allah amma kai da ka karba kuma akwai hukuncin a kanka ka ci haram ne dan alƙali ya baka takarda ya halatta maka a iya iliminsa yayi yayi aiki da evidence ne yayi aiki da dalilan da ya gani ne shi ya fita kai kuma kana rike da haramun hukmul hakim fi zahir la yughayyir hukmul batin shi yasa annabi da kansa ma yace ni mutum ne innama ana basharun yana mana tambihi ala asalil bashariyya menene asal me yasa yace shi bashar ne dan ya nuna muku yadda za ku yi kuskure shi ba zai yi kuskure yadda zai ba za ka gano ba shi ma annabi ba zai gano ba za a yi abu a gabansa bai gane ba kuma yi hukunci abin da ya gani na zahiri in ka ga annabi annabi bai san gaibu ba wannan yana ƙara nuna maka yadda kai bashar ne baka san gaibu ba shi ma yana nuna maka ni ba man san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da ubangiji ya sanar da shi kuma ba su da yawa a harkan alƙalanci da hukunce-hukunce abubuwan da aka sanar da annabi ba su da yawa akwai wasu abubuwa za a sanar da annabi za a yi wani abu a ce sai Allah ya ce a wane fa yayi kaza gashi kamar yadda ya faru daga akan abin nan Hatib ibn Abi Balta'a Hatib ibn Abi Balta'a yana daga cikin mutanen Qurayshawa a garin Makka ya yi hijira ya halarci yakin Badar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam an zalunce shi kamar za mu samu a ayoyi na gaba wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunukum wa la ta'tadu uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu za mu zo mu samu a gaba an zalunce Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi bai taba neman fada ba Annabi bai taba zuwa yakan wasu ba face su suka tsokane shi wanda aka tsokane shi ma galibi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa daukan fansa ne a wani ma lokaci an taba haƙƙinsa ne an kwace masa dukiyarsa ne duk yakin da musulmai suka yi babu inda musulmai haka kawai suka shirya mu je mu yaki mutane sai dai a taba mu mu je karbo haƙƙin mu mu ma wannan kuma ka zauna baka nemi haƙƙinka ba a al'adance ma za a nemi suna da za a baka ko to Hatib ibn Abi Balta'a wannan sahabin ya halarci Badar an kore su an ci mutuncinsu an koro su sun dawo Madina dukiyarsa mai yawa ya barta a Makka yana bi a hankali yadda zai samu ya dan ɗebo dukiyarsa ya kwace Annabi kuma an ci mutuncinsa yana so shi ma ya rama ya karbi haƙƙinsa Annabi ya shirya za mu shiga Makka mu ma za mu je mu rama Hatib ibn Abi Balta'a ya ga in an je rama wannan fa ai kowa ya gane ko tunda ba mun ce yana dukiyarsa ba in Annabi je ramawa in aka ɗebo zai zo ya ce shi wannan nasa ne a bashi sai rubuta leta sai nemi wata mace ya biya ta kuɗi ya ce ki maza ki je wajen Qurayshawa ki ce ga abin da za a yi ga abin da Annabi ya shirya don Allah zahirin wannan abin Annabi a yi mitin da shi abu da ai kaga babbar magana ce kamar kafirci ce ya ba wa mace ya ce kuma yadda za ki ki san inda ba wanda zai gani ya ta buɗe kanta kawai ta kitse abin ta kitse shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aika masa yace to ga abin da aka shirya maka fa Hatib ibn Abi Balta'a shi yay wannan aikin ya bada leta za ka kaiwa kaza za ka kaiwa Quraishawa a Makka da sauransu maza maza annabi sai ya nemi ina Ali ibn Abi Talib ina Zubair ibn al-Awwam ku tafi ku bi mata da suka fita waje kaza akwai mace da take rike da kaza da kaza da kaza leta ce ku karbo leta wallahi suka tafi kawai suka ci tsiye mace annabi ya gaya musu har sifanta an gaya musu an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna cewa wani abu Allah zai sanar da annabi wanda Allah bai sanar da shi ba bai sani ba domin Allah ya fada kullalamun fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair bai san gaibi ba da kansa aka ce ka gaya musu ba wanda ya san gaibi sai Allah kullu amliku nafsi naf'an wala darran duk aka gaya masa walau kuntu a'lamu al-ghaiba da ni na san gaibi kenan bai sani ba sai wanda Allah ya sanar da shi to nan sai aka sanar da shi sai dana Ali suka ci tsaye ta duk abin da ake dubawa na jakanta da kayanta da boronta da karkada jikinta duka babu leta Zubair bin Awwam ce to kaga babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rantsa da Allah akwai leta a jikinta aka ce me yasa yace annabi yace akwai mu ce babu yace annabi yace akwai yace annabi dai ba zai ƙarya ba to ke maƙaryaci ya ce wallahi da leta ta tare da ke ko ki fito da leta ko ki ga Sayyidina Ali ha ba Allah gafarta mala maza kira to ka san kowa da jaruntarsa shi Sayyidina Ali zai yi barazana kai da Sayyidina Umar aka tura ai da damari zai fara tambayarta tace a ku yi hakuri da suka ji ta fada ci wallahi annabin mu ne ya fada kuma baya ƙarya tace a ku yi hakuri sai ta daga kai sai ta zazzare kitso sai ta fito da leta kawai sai suka juyo Ibn Abi Balta yana zaune ga leta annabi ce ka gani Sayyidina Umar ya taso yace ka bar ni in sare kan wannan da yayi munafircin bar ni in sare kansa sai manzon Allah yake cewa wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah kad tala ala ashabi badr kai kana da karkai shi cigi wannan fa yaje yakin badar ku dubu fa laifin da ya gaban annabi ya je yakin badar ubangiji ya ga aikin da suka yi har ma tukucin da musu yace ku aikata duk abin da kuka dama Allah ya gafarta muku saboda haka wannan abin da yana daga cikin abin da an gafarta masa amma bai kyauta ba kuma gashi yana da uzururukansa na yin haka to kaga nan gurin Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyu akwai fudala ibn umayr wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana dawafi falamma da nauto shi da kansa yake bada labari fa shi fudala kafin ya musulunta yace kawai da ya ga annabi sai yace insha Allah yau kan zai kashe annabi za a huta yau zai kashe annabi za a huta sai ubangiji ya aika annabi yace fudala yace zai kashe ka dan yau a huta yace annabi kawai sai kawai annabi kaba annabi kasan jalibi ne annabi kawai sai tunkari fudala da yazo kusa da shi sai yake cewa fudala kai ne fudala qultu na'am shi fudala ne bai ke bada bare ce nace kwarai kuwa qala ma kuntu tuhaddithu bihi nafsak yace me kake gaya wa ranka me kake fada a zuciyarka sai yace la shay'a sai yace ba komai fa dhahika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi dariya sai ya gaya min duk abin da ke cikin zuciyata kuma yace wallahi ban yi hira da kowa ba ni dai na kudurta sai na buge annabi yace annabi ya gaya min komai da ya gama gaya min yace ka shirya zaka min kaza kana da wuka kala kaza a jikinka kana da kaza sai annabi ya ce Allah ya gafarta maka Allah ya yafe maka Allah ya maka kaza ya daga hannunsa ya dora a kirjinsa ya masa wannan addu'a wannan bawan Allah ya ce fasakana qalbi ya ce sai rinji na zama mutum wallahi kuwa to akwai waka'i da yawa wanda sun faru an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa akwai waɗanda kuma ba za a ce komai ba annabi zai hukunci da abin da ya gani sallallahu alaihi wasallam to saboda haka anan gurin bari ga daga time ya tafi anan gurin hukuncin algali baya canja abin da ke na boye a aure a shika a dukiya, idan alkali ya kwace dukiyar wani ya baka, a hukunci an baka daga da an ce naka ne, wallahi in a zahiri in a batini ba haka bane, wallahi wuta kace. Idan alkali aka zo da shaidu biyu aka ce wannan matar lalle mijinta ya sake ta, na'am lalle mijinta ya sake ta, alhali ƙarya ne, shaidu ne kawai suka zo suka yi ƙarya, alƙali ya ɗau takarda based on wannan shaidu guda biyu, wallahi duk wanda ya aure matar nan in ya san hukuncin nan zaman zina suke, matar kuma ita ma mazinaciya ce, saboda alƙali ya hukunci da zahiri, ita kuma ta san meye a kundundune a ƙasa. Ƙarƙashin haka duk matan da ta yi ƙarya ba ta gama idda ba, mijinta ya ce na mai da ita, sai ta ce ai na gama idda, ta je ta sake auren wani miji, wannan matan tana zaman zina, wancan mijin da ya aure ta in ya sani shi ma zaman zina yake da ita. Duk da cewa malaman Hanafiya sun ɗan yi wata magana game da halatta farji, amma gaskiya magana ce ba karɓaɓɓiya ba, wanda ba sai ma mun kawo ta ba, a taƙaice dukkan hukuncin da alƙali ya yi baya zartuwa a wajen Ubangiji, a zahiri kam shikenan, amma a ɓoye tunda kun san ba haka bane, kana cikin zunubin dumu-dumu. Saboda wani naga in ya kai kuɗinsa in dai aka riga aka yi hukunci shikenan ya tsira, a wajen Allah baka tsira ba, kuma ba zai yi albarka ba. Imamu Shawkani a cikin Nailul Awtar, abin da yasa nake kawo wannan saboda raddi ga waɗanda suke danganta Annabi da sanin gaibu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imamu Shawkani, an san wane ne Imamu Shawkani? Anilu Awtar yace innama ana basharun mislukum, yace al basharu yutlaqu ala jama'ati wal wahid, kalma ta bashar ana kira mutum ɗaya da yawa, wal muradu annahu musharikun lil bashar fi asl al khilqa, abinda ake nufi shine Annabi yana yi tarayya ga dan ƴan adam a halitta, walau zada alaihim bil mazaya, duk da cewa fa Annabi ya mana finti kau a wasu abubuwa, haka ma Qur'ani ya fada kul innama ana basharun mislukum, ni bambanci na ni ma mutum ne kamar ku, haka Allah ya fada fa, Allah yace ka gaya musu kai ma mutum ne kamar su, sai dai bambancin Annabi yuha ilai, shi ana masa wahayi kai ba a maka wahayi, kaga bambanci babba ne mai girma fiye da duk yadda kake tsammani, wannan ɗaya kadai Allah ya gaya mana ana masa wahayi, Annabi baya kaza, Annabi baya kaza, akwai bambancin sa da mu da yawa, amma fi asalil bashariyya da dan adam zai iya mantuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah ya Qur'anin da shi aka saukarwa ya tsaya ya juyo baya ce me yasa ba za ku tada ni ba, suka ce a saukar ma Qur'ani watakilma ko an canja ayoyin ne ko an yi kaza sallallahu alaihi wasallam. To duka ana samun wannan sai imamul Shawkani ya fada da maganganu da bayanai wanda gaskiya babu time da zamu karasa, wannan dai shine a dunkule insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Gobe zamu tashi yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas, muna da sauran minti uku, akwai asusun marayu da muka ce yau za a yi launching din sa, yau za a bude asusun marayu insha Allah tabaaraka wa ta'ala. To ya za a yi, wa zai fara bude mana asusun marayu? Almajiri kuma shi zai fara budewa? Ai na bude zan karya wa wasu gwiwa, ai wasu za a karya musu gwiwar su, ai eh muna so mu ji yaya masu Facebook suna kallo, masu live Facebook fara kake duba comment mana, ko wani zai ce ga miliyan 5 din sa ta Mansur ba budewa yi ba. To Mansur da yayi kokari ya fara turo nasa gaskiya. Malam Mansur ya bude da wani ne ya bude mana? To ga wani ya bude da dubu nawa ne? Da 5,000 ko? Wani ma ya kara ko? Allah rahma da nawa zaka bude? Allah rahma da 2,000. Ta. To kowa ya gama, mu almajirai ma biyo baya. So ga wani ya bude mana 5,000. Ƴaƴan uwa, harkar marayu din nan musamman a halin da al'umma take ciki a yanzu, halin duk inda kake tsammani wallahi ya wuce gurin, duk inda kake tsammani fa wallahi ba za ka gane haka ba sai ka zo tafsirin mata. In mun gama tafsirin mata da safi, wallahi wata za ka zo ta rantse da Allah, wallahi abinda za su ci a yau ba su da shi, abinda za su ci a yau babu da shi. Wata ta ce malam ga marayun nan abin da sai dai mu ce Allah Ubangiji ya rufa mana asiri. Annabi kuma ya gaya mana ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hate, ga wanda zai saka gudunmuwansa game da kula da marayu, ko mai kula da marayu Ubangiji zai zamana yana makwabtaka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yatsa da yatsa. A taimaka kamar yadda muka fada da kudi da kayan abinci da kayan sakawa, hizba na waje su ma su biyo inda suke waje, akwai wanda suke zaune a waje da kaya na sakawa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ni da iyalaina, ina ce na almajirai ne ai, saboda in an zo lissafi a saka shi a ciki ai hakuri. Kuma ni da iyalaina sama da naira 10,000, sama da 10,000 insha Allah ta'ala. In an zo lissafi sai mu ji yau da me muka samu, sannan daga yau kuma mun bude banga da kaji Allah ramba. Allah ramba wani ce ni da iyalai na 10,000, wai a cire 2,000 sa kenan, ha ya zama 12,000 kenan. Kuma kai Allah ramba, kai Allah ramba, yanzu kai iyalai na ne. Ai ina ai Allah ramba, ai ni na matsumani kan ni ka samu ka bar min gidana. Eh a gaskiya ne, yauwa ga yayanka can ko baka bane kabo, yauwa Allah ramba kai maza ka abin nan. Eh Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya tabbatar muku da alkhairi. Eh na'am, to me akan me yace ita akan jini sai gobe a karanta ta insha Allah ta'ala. So ina ga da wannan muka bude, Allah ubangiji ya mana tawfiki, Allah ya saka kowa da alkhairi. Muna da sauran kayan barayu na wancan shekara din, muna da turamin zani ina ga za su kai turmin zani 40, muna da kayan yara kuma kayan yara ina ga zai kai na kayan yara 50, haka ne ko? Yawwa, abin da yasa an kawo mana su bayan sallah ne, bayan mun gama rabarwa marayu ne last year din, bayan mun gama rabarwa marayu sai aka yi ta kawo kuma wasu har ran sallah ma wasu sun kawo. To muka ce gaskiya bari mu dakatar sai wannan shekara din za a zo a fito da su. So muna da su wajen guda 37 ne tura mai ba kayan yara, kuma ina ga za a samu ko ta 30 da wani abu ko suna nan dai duka. Committee din su zo sun tantance su, yanzu duk abin da za mu samu a wannan karan duka za a hada ne mu saka rana guda ɗaya ta rabar waɗannan marayu din. Kuma muna so gaskiya kar ya wuce 17 ko 18 an ba su, saboda wanda za su yi dinki su samu su yi dinki, ba sai ana jibi sallah kwana uku sallah sannan a ba su ba. Muna so kuma mu hada musu har da kudin dinki marayun da suke yankin nan, sannan har marayu kristoci da aka san suna cikin nauyi rahamar Ramadan da rahama ta musulunci, dukkan mai rai yake dubawa ya masa rahama. Har kristoci mun fara identifying wayanda muka san uwar tana cikin tsanani za ta gane rahamar wannan azumin namu da muhimmancin wannan azumin namu insha Allah. Kamar da last year ba mun saka kristoci wajen mutum 7 ko 6 ne, yawa har da pastor ba, har da pastor sun zo har nan gurin kuma sun karba, wannan shine addinin mu. A wannan karan ma kuma suna cikin wayanda aka yi register ba a dai tantance su ba, amma in Allah da kan zo tantancewa muna za mu yi kokari mu ga sun shigo cikin tantancewa, saboda kyawun addinin namu ya fito insha Allah ta'ala. Dama kyakkyawa ne, Allah ya mana tawfiki. Sannan akwai sabbin musulunta, akwai sabbin musulunta, muna da wajen mutum 6 su ma, wanda dazuma daga Council of Da'wa sun turo yar anguwan nan wata guda daya wanda ake ce mata Aishatu Daniel, daga Gembo yar uwarta ta dauko ta, alhamdulillah ta kare musulunci. To kaga su ma akwai special package da ya dace a ce an shirya musu. Marayu da ai miskine da suke list din mu wallahi sun kai 500, waɗanda aka ba su palliative, a waɗanda muka ba da palliative ina ga har yau din nan bai fi mutum 170 muka ba wa ba ko, alhamdulillah mun bayar zai kai mutum 170. Wancan da kuka yi mutum nawa kuka yi? Mutum 80 ne da wani abu. So an yi 86, sannan muka zo na cikin masallaci muka yi nawa? Eh na zakka, zakka ma mun yi kala biyu, akalla mun yi wajen mutum 70 shi ma zai kai 70, akalla dai mun yi wajen mutum 150 zai kai wajen 150, da wanda aka ba su abinci, wanda aka ba su abinci an ba su shinkafa kwano 8-8 ko kwano 8, wake kwano 5, wake kwano 8 ko gero, gari kwano 8 shi ma gero fa, oh babu gero ko. To kowane mutum daya, wajen mutum 80 din nan kowane mutum daya ya samu wannan kaso din, mun yi shi tun kafin a fara azumi ne ko, yawa ɗaya ga watan azumi wannan packet din ya tafi so ban fare shi ba sai a yanzu ne muna addu'a ga bayin Allah da suka tsaya akai wannan abun Allah ya saka musu da alkhairi sannan mun fitar da na kudi kuma daga wanda aka ba su 5500 da 10000 da 3000 shine wannan wanda ya kai wajen mutum 80 shi ma ko ne a makamancin haka wanda za mu ci gaba da yi kuma in Allah ya yarda a dukkan abubuwan da ya shigo mana Allah ubangiji ya mana jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh